Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niyyar murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare Ibrahim Ka Almasi Garba. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin namu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, ƴan kasuwa sun fara korafi akan rashin samun ciniki sakamakon fatara da al'umma ke fama da ita. Haka kuma muna ɗauke da sharshin jaridan Ghana da kuma ra'ayoyin da kuke ajiye mana. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. ‘Yan sandan Afghanistan sun ce akalla mutane 7 sun halaka, sannan wasu 30 sun samu raunuka, bayan da harin nan da aka ɗauki kimanin sa'o'i 10 ana kaiwa a wata jami'ar Amurka da ke Kabul, babban birnin Afghanistan, ya zo ƙarshe a yau ɗinnan Alhamis. Cikin waɗanda suka mutun har da wani mai gadi, wani malami ɗan ƙasar waje na cikin waɗanda suka samu raunuka, a cewar babban jami'in 'yan sandan birnin Kabul Abdulrahman Rahimi. Harin, wanda aka fara da tarwatsa mabammai da misalin ƙarfe 6:30 na yamma agogon wurin, ya janyo musayar wuta da jami'an tsaro na tsawon sa'a guda. Jami'ai sun bayyana harin da mai ɗaura kai. ‘Yan sanda sun ce akalla mahara 2 sun mutu. Wani ɗalibi da ke makale cikin jami'ar ya gaya ma kafar labarai Reuters ta waya cewa da shi da wasu mutane da makale cikin wani aji, ya ce suna jin ƙarar wutar bindiga daga waje. Shi kuwa wani ɗalibi da ya tsere, Masud Husaini, ya gaya ma Associated Press cewa shi ma sai da ya makale tare da wasu ɗalibai a wani ajin, inda suka tare ƙofar da kujeru da tebura. Ya ce daga bisani sun lallaba sun sulale ta wata ɓoyayyar ƙofar jami'ar da ke arewa.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jinjina ma ƙungiyoyin sa-kai da ake aiki a Najeriya saboda himmar da suke badawa wajen haɓaka al'ummomi da yaƙi da rashawa da cin hanci da sauran matakan gina ƙasa. Kerry ya gana da wakilan ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma wata tawagar 'yan mata da ke cikin shirin nan musamman na kimiyya da fasaha da injiniya da kuma lissafi, wanda ake kira STEM a takaice, a ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja, babban birnin Najeriya, a jiya Laraba. Ƙungiyoyin rajin yaƙi da cin hanci a Najeriya dai sun buƙaci Kerry da ya taimaka a hanzarta maido da biliyoyin dalolin da jami'an gwamnatin ƙasar suka wawure. Sun yi imanin cewa kuɗin da aka sace na bankunan ƙasashen yamma ko kuma wasu kadarorin bankuna a ƙasashe irin su Amurka da Birtaniya da Switzerland da kuma wasu ƙasashen Turai. Kerry ya gaya ma ƙungiyoyin cewa batun ƙwato kadarori al'amari ne mai wani tsari da ke da matuƙar wahala, to amma gwamnatin Amurka na da wasu lauyoyi da akantoci da ke aiki a kai.
Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ce fadar shugaban ƙasar Amurka ta ƙudiri aniyar sauraron duk wata shaidar da Turkiya ta iya gabatarwa kafin ta yanke shawarar ko za ta miƙa mata malamin addinin Musulunci na mai suna Faithullah Gulen. Gulen dai na zaune ne a jihar Pennsylvania da ke gabashin Amurka, kuma Turkiya na buƙatar a miƙa mata shi ba tare da ɓata lokaci ba. Tana mai zarginsa da shirin juyin mulkin nan na watan jiya wanda bai yi nasara ba, zargin da malamin ya ƙaryata. Biden ya gana da wato jiya Laraba da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, yayi ƙoƙarin sanya Erdogan ya sassauto game da nuna ɓacin ransa ta wajen bayyana yadda kotun Amurka kan buƙaci ƙwararren hujjoji kafin a miƙa ma wata ƙasa mutumin da take buƙata. Ya ce masu gabatar da ƙara na buƙatar su nuna ma alƙali abubuwan da ka iya zama dalilan aukuwar al'amari, kuma wani sa'in kotunan kan bi a hankali ne. Biden ya yi nuni da yiwuwar a tsige shugaba Barack Obama muddin ya bada umarnin ta sakeyar wani dan kasar waje ba tare da cikakken ba'asi ba. Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya ce muddin aka bata lokaci wajen ta sakeyar Gulen zuwa Turkiya to fa dangantakar Amurka da Turkiya za ta yi tsami. Biden ya ce ya fahimci bacin ran Turkiya. Ya kuma kara da cewa Amurka fa ba ta da wata niyya ta kare duk wani mutumin da yayi wani abin da ka iya yin lahani ga kawarta.
Girgizar kasan nan da ta kada yankin tsakiyar kasar Italiya jiya Laraba ta halaka mutane akalla 247 tare da raunata wasu kuma 360. A cewar cibiyar kare jama'a ta Italiya a yau din nan Alhamis. Prime Minister Matthew Renzi ya yi amfani da jirgi mai saukar ungulu wajen tafiya wuraren da abin ya faru, inda ya gaida masu aikin ceto. Renzi ya kuma tattauna da ministan ayyuka da kuma shugaban cibiyar kare al'ummar, amma ya ki bayyana wa manema labarai komai. Ya ce, "Yanzu ba lokacin magana ba ne." Tun farko Renzi ya ce babu wani iyali ko birni ko gari da za a ki kula da shi. Hukumar nazarin karkashin kasa ta Amurka ta ce karfin girgizar kasar ya kai 6.2 ma'auni, kuma tushen girgizar kasar na wani wuri mai nisan kilomita 10 kudu da maso gabashin garin Nosia. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, 'yan kasuwa sun fara korafi a kan rashin samun ciniki sakamakon fatara da al'umma ke fama da ita. Lamarin da masu mulki ke dangantawa da halin matsin tattalin arziki da ake fuskanta a kasashen duniya baki daya. Ko da yake masana tattalin arziki sun ce batun na da nasaba da rashin iya mulki. Wakilin Murya Amurka a Yamai, Sulemu Mina Burma, ya aiko mana karin bayani.
Bisa la'akari da yadda yawan masu sayayyar ababen masarufi irin na bukatun dan adam na yau da kullum ke raguwa kusan a kowace rana, yasa 'yan kasuwa gano cewa halin fatara ya kara kamari fiye da shekarun baya a kasar Niger, kamar yadda wani dan kasuwar da muka zanta da shi ya shaida min.
Misali a ce mutum yana samun jika biyu a wuni ko jika uku na sefa, to za a gaskiya da wuya ya samu magadala 100 ko jika. Kina ka gani abubuwa sun canza, dan akwai ranar da zaka je ka zauna ma haka zaka tashi, wallahi san ba a samu komai ba.
Halin talauci ko na rashin kuɗin da aka shiga a baya-bayan nan wani abu ne da ya ja hankulan masana a fannin tattalin arziki, waɗanda kuma ke yi wa lamarin fasara irin wacce ta jibanci harkokin hada-hadar shigi da ficin kuɗi daga aljihun gwamnati zuwa na jama'ar ƙasa. Dr. Soli Abdullahi, wani masanin tattalin arziki, na bin diddigin wannan matsala.
‘Yan kasuwa su aiki suke yi da kudaden masu ayyuka. In aiki kake cikin kamfani masu zaman kansu, in aiki kake na gwamnati kana samun albashi. Da wannan albashi ne zaka zuwa in wata ya mutu ka je ka sayi shinkafa, ka sayi sabuni, ka sayi duk abin da yake kayan masarufi. An fara ganin yau ma'aikatan gwamnati suna samun latti cikin samun albashin su. Abinda ba a sani ba da lokacin da Muhammadu Isu ya dauki ikon shi. Shi zaki ganin yau cikin kasar tsohin kudi sun yawa na takardu. Kudi waɗanda suke na ƙarshe sun fara sulbewa. Duk waɗannan wato alamomi ne na bala'i da rashin kuɗi cikin ƙasa.
Sai dai masu ra'ayin gwamnatin ta Niger irin su Alhaji Asmana na kallon wannan matsala tamkar ruwan dare game duniya.
Matsalar tattalin arziki ta shafi duniya, Niger ma mu alhamdulillah difa makwabcin mu ƙasa Najeriya irin halin da ake ciki yanzu.
Wani abin da ƙwararru ke ɗauka a matsayin hujjar da ke zama masababin dabaibayewar tafiyar tattalin arzikin Niger a 'yan shekarun nan shine.
Kana ganin yanda gidaje suke tashi ko ina cikin Yamai da an yi sati guda sai ka ga an muka gidan hawan sama ya kai hawa 10, ka rasa ina mutane suke samun kuɗin. To ai kuɗin gwamnati ne wannan.
A nan ma kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki ya ce batun ba haka yake ba.
Je ka bincika a cikin karkara, je ka bincika a cikin birane ayyukan da aka yi. To mi annan da bincike, an yi bincike a cikin ƙasashen sai. Kaga matsayin da Niger ta samu ai. Ya kamata mutane ku yi aiki da wannan matsayi wanda ga inda aka sa Niger bisa kalasuma mundial. Ai ba ɗaya bane da wanda aka amince da. me shakkuwa mutane su an yi alaman dahana wani alaman dahana
dama dai tun lokacin da ministan kudin kasar Nishar Saidu Sidibe ya gargadi ƴan majalisar dokokin kasa akan karancin kudin da ake huskanta a aljihun gwamnati a yayin da ya bayyana a zauren majalisar dokoki a watan Afrilun da ya gabata akan buƙatar aiwatar da kwaskwarimar tsarin kasafin kudi wasu ƴan Nishar suka fara zullumin yiwuwar huskantar tsaikon biyan albashin ma'aikata kamar yadda malaman kwantaragi suka tsinci kansu cikin irin wannan hali a yanzu haka Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yabai a Jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Malam Sule, kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar.
Malam ya haya tintini ne shirin ruwa soja, inna ba da sunana sai a ce da ni soja. Ba marar ido a ciki sai lufara ba saja. Har a yanzu ko gunne man shugaban gajiya ba. Ni dai shunaki a ci na zama soja ba ban ci ne du.
Malam ya haya soja ba ne mara ido ne ma.
Malam ya haya soja ka dena ma tuna ne so.
Ba ban ci du soja ku ba ni ido zanje. Shunaki a ci na zama soja ba ban ci ne du. Shige cikin manyan jaruman mazan fama duk da ba ido gunda ga ba zan ji tsoro ba
malami ya ya soja ka dena ma tunani so
ba ban ci du soja ku ba ni ido zan ji
maganan da kai arya ko insanin kuka
to sirin ka arya sa zuciya na na suka
malami ya ya aikin soja ya fi karfin ka
To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC yanzu haka agogo muna cewa karfe 3:12 na dare ga shirinmu na gaba
nakasa
ba kasawa ba kasa ba kasawa ba
Mai sauraro barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba A wannan makon zamu karkare hirar da muka faro ne makonni biyu da suka wuce da Isiyaku Adamu Gombe shugaban kungiyar makafin Najeriya wanda yake nan Amurka a wani shiri na yali wanda ake koyar da matasa shugabanci da kuma sana'o'i wanda yanzu haka yana nan a cikin Amurka Malam Isiyaku Adamu akwai binciken da kuke ku gane mecece matsalar ku ya za a ku warware ta duka daya ko ince kifa daya kwala
kore da gaske muna hada kai da kaman mu a kungiyar makafi muna mu'amala da kungiyoyi na kasashen waje wanda kuma suna ba mu zarafi mu fahimci me yake faruwa a wasu kasashe na duniya kuma yaya zamu yi mu shigo da shi misali a Najeriya domin mu kawo canji misali zuwa nan kasan akwai wanda muke aiki da su domin mu fahimci cewa yaya ne nakasassun America suka samu kansu yanci abinda muka fahimta shine halin da nakasassun Najeriya suke ciki a yanzu nakasassun America da na wasu kasashen da muke ganin sun ci gaba yanzu sun yi fama da shi a shekara 50 ko kuma 60 da ya wuce misali su ma da akwai wanda muka yi magana da ita yanzu tana aiki a USAID tace min lokacin da ta samu nakasa za a kaita makaranta kusan malamin makarantar da ya ganta yace ba za ta shiga makaranta ba saboda gurguwa ce aka hana ta shiga makaranta a nan America akai so bayan nan akwai gine-gine wanda idan na kashe je shiga za a ce masa ba zai shiga ba saboda baya ta za a yi shiga wannan saboda haka sun faso amma daga baya su nakasassun su suka hada kai kuma suka jajirce musamman tsoffin sojoji wanda suka dawo daga yaki wasu sun makance
wasu kafa ta fita wasu hannu
ya fita kafa ta fita yawa aka zo aka hadu gabaki daya ka karfi haka da karfi kuma suka yi jajirce suka shigo da kungiyoyi wanda ba na nakasassu ba don misali idan kace ko kungiyoyin naka da su ku kade za ku yi gwagwarmayar wani lokaci abun yana dan wahala sai suka shigo da wasu kungiyoyi na fararen hula wanda suna da karfi kuma suna fada aji a cikin kasan America suka shigo da su kuma aka dinga bibiyan yan siyasa abun da ake kira lobbying kan cewa to ga halin da muke ciki me ya kamata a yi bayan nan a 1965 suka fara samun doka na farko wanda ya dan canja musu rayuwa duk da cewa ba su kai gaban
da suke so ba
yadda suke so ba so bayan nan a 1970 suka ci gaba da zanga-zanga akwai wani manya-manyan zanga-zanga da suka yi na zama misali kaman a San Francisco sanda suka yi kwana 25 suna zanzanne akan titi da kuma gine-ginen gwamnati mutanen gari su suke kawo musu abinci suna goya musu baya kan cewa su ga halin da suke ciki kuma dole a samu mafita so daga baya dai ita gwamnati ta ga ba sarki sai Allah ta dan ƙara inganta wannan dokan duk da ma cewa ba su kai inda suke so ba so in fada ce maka labari har sai a 1990 kafin nan ka sun America suka samu doka wanda suke kiranta ADA ko kuma American with Disability Act wanda ita ta canja musu rayuwa duk wanda zai yi gini indai na al'umma ne dole yayi inda gurgu zai shiga da kuma inda mara gani zai shiga abinda zamu koya da kadan daga ciki shine gwagwarmaya abu ne wanda yana daukar lokaci wani lokaci kuma sai an hada kai kar makahu ce shi kadai zai yi kar gurgu ya ce shi kadai zai yi kar kurma ce shi kadai zai yi gaba ɗaya sai an hadu dole sai an shigo da wasu kungiyoyi masu karfi na cikin gida akan cewa a fahimtar da su kan cewa ba harkar nakasa ba tausayi bane yanci
haka
kuma dole a nema wani kalsunan yancin su idan mutun yayi kare ga cewa ya tausaya musu ne ko kuma
yancin su ne
ya basu yadda kuma ake ba kowa yancin sa su ma sun cancanta a basu su ma yanci
so
da irin wannan gurmin za a yi kuma a zanna a tsara dokan a cikin a bisa ilimi a bisa kuma darasin da wasu kasashe suka koya kuma a shigo da shi tsarin sa a kasashe irin namu na Nigeria
cikin minti daya zaka iya gaya mun me ya kawo ka America zaka iya gaya mun yaya ganawa ku da shugaban kasar America ta yi gaba ɗayan ku na kungiyar ku da kuka zo
alhamdulillah nazo America akwai wani tsarin da shugaban kasar America ya kawo aka fara shi a 2014 wanda ake kira Mandela Washington Fellowship Award ko kuma tsari ne wanda shi shugaban kasar America ya shigo da shi wanda ake iban matasa daga Africa ake kawo su nan a kawo su jami'o'i a nan America domin su zo su koyi harkan shugabanci da kasuwanci da kuma gudanar da jama'a so kamar yadda ka sani bayan da muka ji labarin a 2014 mutane sun sassaka aka dauki mutum 500 a 2015 ma aka yi mutum 500 amma a bana an dauki mutum 1000 daga kasashen Afirka gabaki
ku nawa ne daga Najeriya
mu mutum 100 daga Najeriya
mutum nawa daga Arewa
gaskiya ba mu da yawa amma dai na san akwai mutanen Kano akwai Maiduguri akwai dan sauransu amma dai duka wannan ba
wani kun kai 50
daga ko da wasa ba za mu kai 50 ba gaskiya daga Arewa ba za mu kai 50
na kasasu nawa ne a cikin guda dubun nan na kasasu nawa kuka gani
akwai nan kasasu guda 4 daga Najeriya a cikin 100 amma dai ban amma gaba daya cikin dubun za mu kai mu 30 da wani abu
kun yi kadan ne a masu ilimi yasa aka dauki kwaya 4 kaccal daga cikin 100 mutane
akwai abu cikin uku na farko wasu ma ba su san bayanan abubuwa muna kudin misali a kungiyata da yake mu a kungiya mun tashi tsaye kamar kungiyar makafi mun fadakar da mutanen mu kaga makafi uku suka zo a cikin na kasu
da kuma gare dayan wani iri ne
na
dayan wani irin na kasa yake da ita
na kurmiya ce
daga kurma ce
daga Nasarawa
na gani
to amma sauran guda uku duka makafi ne so domin kungiya ta wayar da kan mutane kuma dole zaka cika form out abu ne wanda gasa ne kwarai da gaske wanda ake yi dan akalla a Najeriya wanda suka nemi mutum 10,000 suka cika neman amma a ciki aka tace aka tsami aka samu mutum 100 suka zo to kaga ba abu ne mai sauki ba da yawa an ciccika amma in har baka cancanta ba tunda su gwamnati da kanta su suke bincikawa
to
zai yi ba
yaya ganin ubaman ku ya kasance sai ga shugaban kasa ya dan sa dan tie din shi dan laye wuyar shi ya dan nannade hannun rigarsa yana gaban ku yana ta wasa da dariya da ku ya ka kalli abu ya kakku a matsayin kai da kake da zaka ce bukata ta musamman ya kaji
kwarai da gaske na farko alhamdulillah mun samu dama mun sha hannu da shi mun gaisa kuma ya dauki akalla awa 1.5 yana amsa tambayoyi wato abinda na fahimta shine shugabanni anan idan shugaba ya zo gurin al'umma ba wai kawai zai yi jawabi ya koma ya zanna a masa tafi ba idan yayi jawabin minti 10 ko 15 to zai kwashe akalla awa 1 yana ba mutane dama daga hannu kamar tambayan da kake so kuma ya baka amsa
sosai
kuma abin da muka yi kenan shi shugaban kasar Amerika mutane suka tashi suka yi tambayoyi kai wasu tambayoyin ma ba za ka yi tsammani mun sai misali akwai wanda ya tambaya daga Congo yace ya kamata Amerika ta daina abun nan ko kuma kasashen yamma su daina abubuwan da suke kasashen Afirka
wajen da kasar London naji wannan
da kasar London to kasa kuma ya dauki a cikin kwanciyar hankali yayi jawabin sa ya bada martanin sa kware da gaske kuma ya fadi burace-buracen sa ga kasashen Afirka ga yadda ake so a ci gaba wanda gaskiya mu a kasashen mu ba za ka taba samun shugaba aka masa tambayoyi kana masa magana yana amsawa ba ko da wasa wannan ba zai faru ba amma shugaban kasar Amerika shi in ka daga hannu ma shi zai ce to wane ta
naga wani ma zai ce mika maka abin magana
zai mika masa abin magana kuma kai magana ayi dariya ayi komai a tambaye shi tsarin iyalin sa ya yake yi da gidan sa ya yake yi da shugabancin sa ya yi zama kaza abu ne gaskiya wanda mun koyi abubuwa da dama muna fata kuma Allah ya bamu ikon kwatanta irin sa idan mun
kuma to yanzu me ka dunkula zaka kai gida ba na kudi nake magana ba me ka dunkula ga mutanen Najeriya a matsayin gudunmawa ko kuma mutane musamman masu bukata ta musamman me ka dunkula a takaice me zaka ce mun ka dunkula
babban abun da na koya kafin mu gana da shi mun yi kimanin wata daya da wani abu a jami'o'in da aka tura mu ina je Indiana nayi mun koyi tsarin shugabanci ko mu haɗu mutane da dama na farko abun da na fahimta shine shugabanci akwai saurare duk abun da zaka yi kar ka ce kai ka fi kowa sani
sai ka saurari mutum
sai ka saurari mutane kuma ka zanna ka musu bayanin abun da ake ciki gaskiya wannan na fahimci abubuwa da dama a ciki na biyu kuma mu kama kungiyar mu mun samu mun kulla alaka da kungiyoyi da dama da kuma mutane wanda muke ga in Allah ya yarda mutanen mu za su ci gajiyar sa idan mun koma gida wanda suka ba mu dama kullum mu tuntube su kuma suna shirye su taimaka mutanen mu a kungiyar jin Allah ya yarda
shirin da kasa ba kasawa ba da mu mutanen Najeriya musamman yan arewa muna alfahari da irin ku sosai Isiyaku Angode
nagode malam Usman
a madadin Isiyaku Adamu Gombe shugaban kungiyar makafi ta Najeriya wanda yake nan Amurka a yanzu haka yana wani kwas na koyar da matasa sana'o'i da kuma harkar shugabanci wanda ya tattauna tare da shirin mun na kasa ba kasawa ba. Julie Leathers Gresham ita ce ta hada mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
A gaida na Kabara, yanzu kuma sai sharhin jaridan Ghana.
Zan fara shirin jaridun da jaridar Daily Graphic wacce ta kano labarai mai cewar ma'aikata na hukumar wutar lantarki ta Ghana suna barazanar dauke wuta a fadin kasar baki daya a ranar Juma'a don nuna rashin amincewarsu da yunkurin da gwamnati ke yi na mika hukumar ga 'yan kasuwa. Jaridar ta ce ma'aikatar da ya sallashi takobi sun jefa kasar cikin bakin duhu idan gwamnati ta ci gaba da kaddamar da bukin mika ma'aikatar wutar lantarkin ga 'yan kasuwa. Jaridar Daily Graphic ta ce shugaban kungiyar ma'aikatar na jihar Volta Stephen Novizozo shine ya bayyana kan a wata hira da ya yi da 'yan jarida. Jaridar ta ce a cewar sa za su dauke wutar lantarkin ne don janyo hankalin jama'a akan wannan mataki da gwamnati ke dauka wanda zai iya jefa kasar cikin damuwa. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito kira da ministan harkokin jinsi da kananan yara da kare jama'a Nana Oyelita ta yi cewa ya kamata a dauki mataki na kare yawan mata a cikin shawarwarin kasa. Jaridar ta ce ministan ta kara da cewa akwai buƙatar a kawo mata a sahun gaba a zaben wannan shekarar 2016. Jaridar Ghanaian Times ta ce da take hira da ma'aikatar dillancin labaran Ghana ministan ta yi kira da a karfafa gangamin ba matan Ghana daman shiga sahun gaba a harkokin siyasa don karfafa da'awar ingiza mata kafin shekarar 2030 wacce aka tabbatar a birnin Beijing. Jaridar ta ce ministan matan ta ce bisa wannan da'awa ta Beijing akwai ajenda na ganin nan da shekaru 15 masu zuwa matan Ghana na sahun gaba a harkan tafiyar da ƙasa. Idan muka lika jaridar da Chronicle za mu ga ta yi kanin labarai mai cewar wani mawaƙin Ghana ya rera wata waƙa a matsayin gudunmuwarsa ga samun zaɓen bana cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Jaridar da Chronicle ta ci gaba da yin sharhi tana cewa nahiyar Afirka ta shahara wurin yawan samun tarzoma a lokacin zaɓe ganin wannan tarihin. Don Ghana ta kauce ma wannan hargitsi, shahararren mawaƙin Ghana nan Obiba Sylay ya fito da wannan waƙa don shelartar da zaman lafiya a lokacin zaɓen bana. Jaridar da Chronicle ta ce wannan waƙa mai take Ghana plus peace, wato Ghana da zaman lafiya, wadda aka kaddamar da ita a birnin Accra, tana jan hankalin jama'a kan zaman lafiya kafin zaɓe da lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen. A fannin siyasa kuwa, jaridar Daily Guide ta rawaito hulicin shugaban kasa John Dramani Mahama, inda yake cewa kada mutanen Ghana su jefa kuri'arsu ga babban jam'iyyar adawa wacce ta rarrabe a ƙarƙashin shugabanta mai halin fir'aunanci. jaridar ta ce shugaba John Muhammad ya yi wannan hulici ne a lokacin da yake zantawa da magoya bayansa a garin Bimbila a jihar Arewa, inda shugaban ke cewar dan takarar jam'iyyar MPP ya gaza dinka barakar cikin jam'iyyarsu, to ta ya zai yi ya hada kan kasar idan aka zabe shi. A wani bangaren jaridar Daily Guardian kuma ta rawaito martani da babban sakataren jam'iyyar Adawa mai riko John Boydu yayi, inda yake bayyana al'ajabinsa jin shugaban kasa yana cewa dan takarar babban jam'iyyar Adawarsa ta MPP Nana Akufo-Addo bai cancanci zama shugaban kasa ba. Jaridar ta ce John Boydu ya fada cewa in dai shi shugaban kasa da ya fito fili ya bayyana kansa a matsayin dan jigaba koma baya ya iya yayi mulkin kasa, to ba shi da hurumin fadar cancantar dan takararsu na jam'iyyar MPP Nana Akufo-Addo. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana.
A gaida baba, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke ajiye mana.
Sunana Mudassir Muhammad Tafawa Balewa daga jihar Bauchi, Arewa maso gabashin tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya wannan mataki da gwamnatin jihar Bauchi ta dauka akan gidan radio Ray Power da kuma television na AIT na basu wa'adin mako juris tattare na sai na su bar jihar Bauchi, wannan babu abinda zai kara gwamnatin jihar Bauchi face sun yi rutun bakin jini a idan yan jiha, domin saboda kowa ya san wannan mataki da suka dauka ba komai bane illa iyaka kokarin dakile yan adawa a cikin jihar Bauchi, domin saboda ana so a toshe musu baki ba su da wani kafan da za su iya bayyana ra'ayoyinsu. Gaskiya mun yi Allah wade da daukan wannan mataki, ba mu ji dadin ta ba ko kadan.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatasu daga tsohuwar kasuwa garin Fatasu. A yau ina so na yi kira da kuma roƙo zuwa ga mai girma gwamnan Malaji Ibrahim Gaitan a bisa ganin canjin lokaci da aka yi. Muke roƙon mai girma gwamna ya ƙara mana lokacin zirga-zirga nake kina fiye, saboda yanzu rana tana a ƙarfe 6 tana yi, rana ba ta tsare ba, don haka muka ga ya dace mu roƙe shi saboda akwai baƙi masu shigowa, akwai 'yan kasuwa suna shiga wani halin haƙulayi.
Assalamu alaikum sashin Hausa, ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe. Ina jinjina wa Alhaji Sani Inuwa guru irin namijin ƙoƙarin da yake wa talakawa a cikin wannan yanayi da ake ciki na talauci. Shine ya tsandumar da dukiyarsa yake taimakon al'umma a ƙaramar hukumar guru. Ga 'yan siyasa, ga ma'aikatan gwamnati, ga masu kuɗi a gari amma ba sa taimako mutum ɗaya ba ta zata a cikin guru local government. Ai abin kunya ne a ce masu kuɗinmu na gari ba sa taimako. Yanzu sai Malam Sani ya fitar da dukiyarsa yake taimakon talaka da kayan abinci. Amma a ce a gari mutane abin kunya ba sa yin alheri. Talakawa suna cikin yunwa, suna cikin kunci a gari. Amma a ce mutum ɗaya ne kaɗai yake taimakon al'umma a guri local government. Ai abin kunya ne a ce duk girman garin nan namu manyan masu kuɗi nan namu da 'yan siyasa. Da 'yan kaso mu amma ake mutum biyu.
To madalla, mun gode da sakon da kuke ajiye mana. Kafin mu kai ƙarshen shirin mu, bari mu koma ga Ibrahim ba mu takaitattun labaran duniya.
To a takaice, 'yan sandan Afghanistan sun ce akalla mutane 7 sun halaka, sannan wasu 30 kuma sun samu raunuka, bayan da harin nan da aka ɗauki kimanin sa'o'i 10 ana kaiwa a wata jami'ar Amurka da ke Kabul, babban birnin Afghanistan, ya zo ƙarshe yau Alhamis. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jinjina ma ƙungiyoyin sa-kai da ke aiki a Najeriya saboda himmar da suke badawa wajen haɓaka al'ummomi da yaƙi da rashawa da cin hanci da sauran matakan gina ƙasa. Kerry ya gana da wakilan ƙungiyoyin yaƙi da cin hancin da rashawa da kuma wata tawagar 'yan mata da ke cikin shirin nan na musamman na kimiyya da fasaha da injiniya da kuma lissafi, wanda ake kira STEM a taƙaice, a ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja, babban birnin ƙasar. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ce fadar shugaban ƙasar Amurka ta ƙudura aniyar sauraron duk wata shaidar da Turkiyya ta iya gabatarwa kafin ta yanke shawara ko za ta miƙa mata malamin addinin musuluncin nan mai suna Fethullah Gulen ko a'a. Girgizar ƙasar nan da ta kaɗa yankin tsakiyar ƙasar Italiya jiya Laraba ta halaka mutane 247 tare kuma da raunata wasu 360 a cewar cibiyar kare jama'a ta Italiya a yau dinnan Alhamis. Kasar Pakistan ta ce ta buƙaci kasar Burtaniya a hukumance ta ɗau mataki kan jagoran wata ƙungiyar siyasar Pakistan wadda ke gudun hijira a Burtaniya saboda haddasa mummunan tashin hankalin da ya faru a satin nan a Karachi.
To a gaishe ka masu rarren mu anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asa idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi da ya tana gabatarwa sai Salama Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu ni Sarfil Hashin Gumul nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.